بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بركم الله دعاء والنساتية ترانا لتنا إذا تسافر شاء أكو قوات رمضان شكرا تدبو لأبيه الأربعين دبقى إباه هجر مزا الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وانا يداتي للساق بيو قوات مارس 2026 لقوانا مسلاتينا قركي إريا 8 لكنام برنان تاريا نجيريا أبوجا cikin jirgwaran darsa na wato fadakarwa ga iyaye mata a wannan wata na Ramadana mai albarka. Yau za mu darasi mai lamba 8 ne insha Allah a cikin darasin da muke wataki da mace a Al-Qur'ani. Muna ci gaba da kawo wasu takaitattun bayanai game da matan da Al-Qur'ani ya ambata. Muna kashi da farko wato as-salihat, mata mutanen kirki wanda Al-Qur'ani ya ambace su. A yau zan duba zuwa ga ambatan da Al-Qur'ani ya yi ma ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ce Zainab bintu Jahsh al-Asadiyya. Wannan mata Al-Qur'ani ya ambaci al'amarinta a cikin suratu Al-Ahzab. Kafin mu karanta abin da Al-Qur'ani ya ambata, babu laifi mai wani ɗan background. Zainab bintu Jahsh al-Asadiyya ta kasance cousin ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wato iya take ga babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Umayma radiyallahu anha. Wata mace ce cikin mashahuran mata a kabilar Quraysh, wajen irin nasabar da take da ita da kyan halittar da Allah ya mata, kyakkyawa ce ta gani da fari. Sannan mace ce wadda take da arziki, tana da dukiya, kuma Allah ya huwace mata kyauta. An san ta da cewa mace ce mai sakin hannu da yawa, domin ana mata ma laƙabi da ummul masaki, uwar marayu ko uwar talakawa. Har ma lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je rasul, yake cewa daga cikinku wacce za ta fara dina lahira ita ce wadda ta fi kowa tsawon hannu. A lokacin sai mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su fahimci me Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da tsawon hannu ba, har suka dinga gwada tsawon hannunsu. Alalin shi yana nufin ne kyauta. Haka ko aka yi, ita ce farkon mata da ta rasu cikin mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa. Zainabu ta kasance kamar da muka ambata ƴar uwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamar sauran Larabawa a zamanin farkon rayuwarsa, yana da wani bawa da ake ce masa Zaid bin Haritha radiyallahu anhu an abi. Wannan bawa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Haritha da baban Usama dan Zaid kenan, shine za a ce radiyallahu anhu an abi. Zaid Annabi sallallahu alaihi wasallam ya siye shi, ko kuma ya an bashi kyautarsa shi a matsayin bawa. Sai iyayensa suka zo daga wani gari cikin ƙasashen Larabawa, suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mun ji labarin ɗanmu yana hannunka, saboda haka mun zo mu fanshi kayanmu, ka faɗi nawa kake so mu baka ka ba mu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu komai, in dai haya da zai biku ba sai na shi kuɗi ba. Saboda haka aka kira Zaid, aka ce ka zo ga iyayenka, ga babanka, ga wani cikin ƙannan babanka da wani cikin ƴan uwanka. Zaid ya zo ya gansu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suka gaisa, suka yi fira da sauransu. Suka ce mashi, to mun zo ne mu tafi da kai. Ya ce ina? Suka ce gida. Ya ce a ba inda za ka. Ya ce ai, ni in zauna a ƙasan wannan bawan Allah a matsayin bawa mara ƴanci, ya fiye mini a kan na biyu a matsayin da haka, kuma haƙuri. Aka yi ce wallahi ba za shi ba. Dole aka saka haƙura a kan idansa, aka yi kowa ya gani. Saboda haka suka haƙura, suka tafi suka bar shi. sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji dadin wannan mu'amala da Zaid ya masa ya ji dadin sosai saboda haka sai daura shi akan doki ya yawata da shi a unguwanni da lunguna da layuka cikin garin Makka ana sanarwa cewa ya ku jama'a ku shaida daga yau Zaid ya tashi daga bawan Muhammadu ya zama dan sahalak malak kuma a jahiliya dama suna yin wannan dabi'a shine at-tabanni kuma banda yake cewa adoption kuma abinda mutum zai yi ya tafi gidan marayu ya dauko yaro ya je a rubuta a hukumance cewa ya zama dan sa a Najeriya ko wannan doka idan mutum ya haka daga nan shikenan wannan yaron ya zama dan shi a shar'anci a dokar Najeriya shi kuma adoption kuma a jahiliya suna yin haka idan kana da bawa ko wani mutum da kake so ka mai da shi danka kamar dan cikin ka na dadanka za ka fito cikin mutane kai sanarwa cewa wani na mai da shi dana to daga nan duka mu'amala ku ta zama tsakanin uba da da haƙoƙin da ke tsakanin ku irin na uba da da alal misali shine babu maganar ya auri mace in ya raba shi kai ka auri ta akwai ma gari tsakanin su idan ɗaya ya riga ɗaya mutuwa to wannan al'ada ta at-tabanni tana nan da yawa a cikin mutanen Makka sun yi yita sun saba da ita amma ma Allah madaukakin sarki ya yi hukun ya canza wannan ɗabi'a a sanadiyar wannan mata sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya a farkon suratu al-ahzab bada Allah madaukakin sarki ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه بسم الله الرحمن
الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما
ولم يعلم بذلك أفرق صوت الأحزاب آية تهدو لتربية اللهم ادعي في ذلك يتشيوا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه da dai Allah bai sanya wa wani mutum zuciya guda biyu a cikin kirjinsa ba kowane mutum zuciyar shi kwaya ɗaya ce babu wani mutum da Allah ya sanya mishi zuciya guda biyu wama ja'ala azwajakum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum ubangiji bai sanya matan ku dinnan da suka zama kuna musu zihari zama uwayenku mata ba kamar yadda muka ji a karatun mu na jiya cewa wallahi ya zahirin minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatukum to haka nan ma aka sake ne ta cewa matan da kuke musu zihari din nan Allah bai sanya su zama iyayenku dan mutum kawai ya faɗi munkaran min alqawli wa zura mun zama gaskiya ma ya faɗi mummunan magana magana ta Allah wajen rai to haka Allah ne ya ce ma ja'ala azwajakum allati tudhahiruna minhunna ummahatukum kuma ja'ala adiyakum abna'akum haka nan kuma waɗannan yara ƴaƴa da kuke bayi da kuke mai da su ƴaƴa rana tsaka kawai ka dauki wani kace ya zama danka a canza mai suna daga Zaid dan Haritha a dinga cewa Zaid dan Muhammad nabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace to Allah bai sanya wadannan sama yayin ku ma ja'ala adiyakum abna'akum zalikum qawlukum bi afwahikum kun dai faɗi magana kawai da bakin ku iyakacin ta bakin ku wallahu yaqulul haqq shi ku Allah gaskiya yake faɗa wa huwa yahdi as-sabil kuma shike shiryawa zuwa hanya mai daciya sai Allah yake ud'uuhum li'aba'i daga yau duk wani wanda aka ce tabanni akai aka mai da shi dan wani ta hanyar shela na tabanni to daga yau a dinga kiransa da sunan asalin babansa za a kira shi a ce Zaid dan Haritha misali kar a ce dan Muhammad ud'uuhum li'aba'i ku kira shi da sunansu da na iyayensu huwa aqsatu inda Allah wannan shi yafi zama daidai a wurin Allah Allah ya ce fa in lam ta'lamu aba'ahum idan ba ku san iyayensu ba saboda bayan ne an shigo da su garin ba san iyayensu ba Allah ya ce fa ikhwanukum fid din ku dinga kiran su da ƴan uwantaka a addini wa mawalikum da kuma kasancewarsu abin jibinta ku ku ne iyayen gidansu Allah ya ce wa laysa alaikum junah fima akhta'tum bihi babu laifi a kan ku idan kun yi wani kuskure na dan adam walakin ma ta'ammadat qulubukum amma akwai laifi idan da gaggab kuka ci gaba da kiran wani da cewa dan wani bisa kuna sanin cewa ba dan sauri amma inda kuskure ne aka ce dan wani ne to da sauki Allah ya ce wa kana Allahu ghafurur rahima Allah yana gafara kuma yana da rahama Allah ka gafarta mana idan aka kawo wannan ka'ida shikenan an rubuta duk wancan al'ada wanda al'ada ce mashhuriya a cikin Larabawa to ana nan kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya riga ya aura mu Zaid wannan yar uwa ta shi Zainabu bint Jahsh wace ta kasance kamar da muka ji cousin ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mace ce kyakkyawa ne kula da addini tana da yawan addini da yawan sallar dare to amma sai zama ya kida ki kullun labari yana iske wanda Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran ƴan uwansu cewa zama fa tsakanin wato Zainabu da mijinta Zaidu babu dadi a alaka aure ta kiwa ta kinsu ta kin wato sakin jiki da shi watakila saboda ganin yanayin dangantaka kamar ta fi shi daraja a nasaba ko kuma dai babu dai kauna tsakankanin shi kullum rigingimu da fada da tashin tashina kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kasancewa shi dama shi ne jagoran al'umma sannan kuma shi ya hadawa dama yana daga cikin illar da ke iya faruwa idan mutum ya hadawa duk abin da ya faru kai za a nema duk karamin abu duk karamin tari ko atishawa to kawai za a ce a gaya maka idan ka ji shurutu ana da lafiya kenan aure yayi daɗi amma da zarar an samu wata matsala ko mutuntanta ta shikenan sai ai ta neman ka ai ta gaya maka matsalolin kamar kai ne ka haifar da su sai kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam kullun yana jin labarin matsalolin yana yi wa Zaid nasiha yana ce mai ka ji tsoron Allah ka rike iyalin ka kai mata adalci ka rangwanta mata ka tausaya mata ka zama namiji mai hakuri kai kaza kaza ka rage korafi kullun zancen kina nabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan ga musu cewa ka dinga hakuri mata hakuri ake yi da su mata bin su ake a sannu mata kau da kai ake yi yana ta bashi ainihin wato baki wannan yana gwada mana irin halayyar da ya kamata a samu daga dattawa wato su dinga hakurkurtar da matasa akan zaman takewar aure a matsayin ka na dattijo ko malami a matsayin ki na dattijuwa ko surka ko uwan miji ko kaza ko kaza idan aka muku kuka game da wani aure na ɗanki ko ƙaninki ko ɗan ƙawaiki ko wane ne cewa suna samun matsala da matarsa ko mace tana samun matsala da mijinta to ba zugawa za ki ci a kashe wurin nan za ki ga yadda za a yi a sulhunta ne ba zugawa za ka yi ka ce lallai a kashe wurin nan ba kashe aure babban al'amari ne ba a zuwa gare shi sai an rasa yadda za a yi sai ya zama a lokacin da kowa da ke cikin wannan sabga ya aminta cewa kashe auren ya fi sauƙin matsala fiye da ci gaba da yinsa ga lokacin da ya kamata a yi saki amma ba haka ba saki ya daga cikin abin da shaytan yake so a yi Allah kuma baya so saboda kar mutum ya zama shine sila wajen cewa a kashe wani galibi kuma duk wanda yake haka wata zai zama abin zargi daga baya za su yi suna zarginki suna jin haushin cewa ke cikin musu cigigiruwa ko da aiki ce ko kodanki saboda a kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da hakurkuntar da zai yana nuna masa cewa wato yayi hakuri yayi hakuri ya zuwa da matar salafis a lokaci guda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani Allah ya sani shi cewa an canza wannan doka kuma mutane ma sun santa wato dokar tabanni wanda tana nufin yanzu idan ɗaya daga cikin wanda suke da wannan dangantaka ya saki mata ɗayan zai iya wa wato uban rana zai iya wa nan ɗiyar matar ɗan rana ko ɗan rana zai iya auren matar uban rana idan ya suke don ba matar ɗan shi aura ba ba matar mahaifinsa ya aura ba yanzu wannan abin kuma shine abin da Allah maɗauki sarki ya so ya faru don ya zama wani wato hukunci na raba gaddama domin warware waccan alaƙa da mutane suka ƙulla wadda ba ta da madogara a shari'a ita ce alaƙa ta tabanni saboda haka sai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato yana jin damuwa a rasa Allah ya tashi shi cewa wance Zainabu tana cikin matanka da za ka aura tana cikin ummatul mu'minin wacce za ka aura sai ya zama da cewa yana jin damuwa saboda shi ya amince da hukuncin Allah kuma duk abin da Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke fara aikata da shi amma yana tausaya wa al'umma yadda za su karɓi wannan hukunci saboda za su yi mummunan kallo ga hukunci wasu za su yi mummunan magana haka rasa imaninsu Aisha take cewa da zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi wani abu daga cikin ababen da Allah madaukakin sarki ya karanta da shi a matsayin shari'a to da ya koyi wannan karatu da cewa ya auri Zainabu binti Jahsh da ya koyi shi tare da cewa mace ce da son kowa duk wanda ya ganta zai kaunace ta saboda kyakkyawar mace ce Allah ya zaba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita cikin matansa cikin ummahatul mu'minin amma shi yana ganin wato saboda tausayawa al'ummarsa da zai samu Allah ya ce ba haka bane guda ya ce ma al'ummarsa sauki wannan shi ne abin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shiga cikin damuwa Allah madaukakin sarki ya ce wa in taqulu lillazi an'ama Allahu alaihi
وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا
الله يجزيك وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله يبديه الآية Allah ya ce wa ittaqu kuma ka cina san da kake cewa lillazi an'ama Allahu alayhi ga wannan da Allah ya mishi ni'ima wa an'amta alayhi kuma kai ma ka mishi ni'ima Allah ya mai ni'imar imani zaidu Allah ya mishi ni'imar ya zama cewa dan gaban hushin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mishi ni'imar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaunarsa ana ce mishi masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ɗansa wato Usama ana ce mu Usama al-Hubb ibn al-Hubb ko al-Hubb ibn al-Hubb masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan gidan masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ni'ima babu kamata ni'imar imani ni'imar kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni'imar kauna ta musamman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa shine wa ittaqulu lillazi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi kuma kai ma kai masa ni'ima kana kyautata masa ka dauke shi da in bayan da Allah yace a ba haka ba duk da Allah yace ba haka ba ka ci gaba da kaunarsa da gwada mushi soyayya da gwada mushi wato abin nan kyautatawa ka dauki yar wato babban ka ka bashi abin kana ci mushi amsik alayka zawjaka ka rike matarka da kyau ka ci gaba da rike matarka da kyau ka ci gaba da hakuri da ita ka ci gaba da kyautatawa amsik alayka zawjaka kuma aure hakuri ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tushe nasiha ko da yaushe idan da ya samu wani labari ko shi ne ringa bai fada mai zai yana ga yawan gaya mushi ce ya rasulullah ta'akkarat bayna al-hayat rayuwa tsakanin mu babu dadi yace innaha la tu'ini bata mun biyayya innaha la tu'ini bata mun biyayya yace wala tukallimuni illa bikalamin thaqilin in za ta mun magana magana mai nauyi kun dai san yadda idan mace ba ta son mutum babu da'a babu biyayya babu magana mai daɗi babu tausayi komai ka faɗa a mayar maka komai ka kawo ba za a gode ba irin dai waɗannan abubuwan suna mushi kuma namiji babu abin da yake samun kanshi cikin damuwa kamar irin wannan ce matarsa iyalinsa bai isa ya sa ta ba bai isa ya hana ta ba bai isa ya zauna kusa da ita ya ji sanyin rayuwa ba bai isa ya mu'amala aure da ita ba kowace magana mara daɗi ya faɗa za a mai mara daɗi haka wannan yana sanya namiji susuce ya kwararrabe ya shiga cikin tashin hankali saboda kullum yana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ga Allah yake ci kuma shi ba zai iya yin gaban kansa misali da wata wulaƙi shi ko ya dake ta ko ya kore ta ba saboda alaƙarta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya aure ya tana da iyaye masu daraja ta da ƴan uwa masu daraja ko ta yi mishi wani abu dole aka fi haƙura zai dinga tunanin ana tare ƴar wani ce ko ƙanwar wani ya zai iya da ita dole haka zai ta haƙuri da yawa ana samun irin wannan yanayin wanda inda a ce babu wata dangantaka to mutum zai iya shafa irin shi toka shi ma ya karta mata rashin mutunci amma dole haka zai haƙura saboda ƴar wani ne wani kuma mutumin kirki ne ko wani ogan sare kuwa nan nan abokin wata hudda sare ko kanwar wani ne ko kaza ko kaza ko kaza shine yake yawan fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koke shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mushi amsik alayka zawjak wattaqillah aji tsoron Allah kuma dai aji tsoron Allah kuwa kuma dine muhimmi ga kowa a kowane lokaci a ce wani ka ji tsoron Allah wanda ka ji tsoron Allah Allah madaukin sarki yayi wasiya ga mutanen farko da na ƙarshe akan tsoron Allah wala qad wasala alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah Allah madaukin sarki yace hakika mun ja kunnan mutanen farko da na baya cewa ku tsoron Allah annabi yana cewa shi kan tsoron Allah amsik alayka zawjaka wattaqillah Allah ya ce manzo Allah sai sa mu tukhfi fi nafsika ma Allahu yuhibbu kana koyewa a cikin zuciyarka abinda ka san dole sai Allah ya bayyana malamai sun yi fassarori mabambanta amma fassara mafi tsafta mafi dacewa da wannan muhalli ita za mu tafi ta akan ta tace Allah madaukin sarki ya riga ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan ba ta kace Allah yana mishi wannan albishir kamar da Allah ya mishi albishir game da Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam labari cewa an nuna mana Aisha so daya so biyu so uku a mafarki mala'ika yana zuwa mun da ita sai na ganta a lulluɓe a cikin wani mayafi sai a buɗe min fuskar ta sai a ce mini ka ganta matar ka ce a duniya matar ka ce a aljanna wannan tun kafin kai ga magana auren ta za ka yi ta ma Zainabu Allah madaukin sarki ya sanar shi ta wata hanya cewa ina maka albishir da cewa wannan ita ma tana cikin matanka a duniya, matanka a aljanna. To da ya kalla ya ga cewa wance ce, wato wadda wani da ke matsayin ɗa a wurinsa ko yaron gidansa ya taɓa wura, kuma yanzu haka tana ƙarƙashin igiya a wurin wani, ai kun ga ku tashi a kai. A mutum irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kunya da daraja da sanin ya kamata, da kuma ƙauna ga al'ummarsa, da tsoron kada a yi wani abu da zai sa musuluncinsu ya taɓu, domin suka ji haushin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko suka je suka yi surutu a kansa, irin surutun da misali aka saba. Naka ce ga wani ya auri mata abokinsa, aure ma fa kenan, mutum ya saki mata sai abokin shi ya aura, ko abokin shi na kasuwa, ko gan shi a ofis, ko kwalik ɗinsa a ma'aikata, kuma ƙwacinsa maɗauka aure ne sahihi na muƙaddari kawai cewa Allah ya yi akwai aure tsakaninsu. Amma a ɗabi'a mata ɗan adam ne za mu fara surutu da ce da Allah jibicin auna yaran cin amana ne, aka ba a dinga cewa tare fa suke fa dama ashe da yake ganinta hala dama suna ma mu'amala aika zama. Wannan ana yau maza ma kenan da suke da ƴancin su yi aure su ƙare, su yi aure su ƙare. Balantana ce ɗiya mace ta ga mijin ƙawarta ta nane mace ta aure shi, ko mijin ƙawarta su rabu da ƙawarta sai tana son shi. Kuma balantana kuma ce wanda ya auri ƙanwar babarta, in ga ya halasta mutum ya taɓa auren wata mace bayan ya rabu da ita ya auri ɗiyar ƴan uwarta. Abinda aka hana shi ne aljam'u bainal mar'ati wa ammatiha, ko bainal mar'ati wa khalatiha. Wannan abu da ya halasta yakan zama abin surutu da tseguni da ƙananan maganganu a cikin mutum, wanda wannan surutun da tsegunin kuma ƙarshe duk masu yin shi zunubi suke kwasa. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tausaya wa kar mu kwashi wannan zunubi, kisa ba shi yake cewa ana barin halas don kunya. Irin wannan ƙwaro shi yake da mutum ya ga ƙawan matar shi je da ta shiga ransa, za ka fa zai haɗe miyan shi, sai in ya kai ɗan tijara shi ma kawai shafa irin shi to kai ce ke ni fa wancan nake so, ko kuma ta ji labarin kawai ai ana nan fa ana ta shiri fa ɗan gulmar su gaya mata cewa ke bai san Allah yake ciki ba me ya faru, ta ce a ai me muna ba wancan ƙawarki ai ko baban Farhan ko shi yake ne ma fa shi ke nan a ta da ƙayar baya a yi ta ji daɗi a ta ji daɗi, don Allah ya yi mata shi ce duk a gama ji daɗin kuma ya aure shi, shi ke nan zumunci ya lalace a yi ta juna habaici da mugayen maganganu da sauransu, ce eh in ban da cin amana ƙawa kaza 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 ya dai halasta don halasta don halasta ya halasta. Almuhim kun ga wannan shi ne irin abin da ke faruwa a cikin ɗabi'ar mutane. Sai na kuma aka ce wani babban mutum ne ya yi, kuma babban mutum kamar yadda ya faru a cikin aya, kamar yadda za mu zo mu je wato watukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi, kana ɓoye abin da ka san sai Allah ya bayyana, Allah ya bayyana maka ya sirranta maka cewa za ka auri Zainabu ɗan jihar, amma yanzu al'umma ba riga an sanar da su ba, hankalinka ya tashi. To ka sani fa wannan abin sai Allah ya bayyana shi. To duk wannan situation da muka bayyana yana da sauƙi. Allah ya ce wa takshan nasa, kana jin tsoron mutane, kana jin tsoron kada mutane su halaka, wallahu ahaqqu an takshahu, Allah shi ya fi cancanta ka ɗauke shi a kudin shi. Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falam ma kada zaidu minha wata, yayin da Zaidu ya wayi gari ya zama iya buƙatar sa da matan, wato ya wayi gari ya zama cewa ba shi da wani buƙata zuwa gare ta tunda ta kiyaye ta zauna da kashinsa, wanda shi ne abin da ya kamata da mutum idan mace ta ƙi shi, idan mace ta nuna maka babu ƙauna babu soyayya to ka kyale ta, sawa'u a lokacin neman aure ne saurayi da budurwa ta nuna maka ita ba ta so, to mutunci ka tsawar karɓi da ita, ko ko bayan an yi aure ne ka gane cewa ba ta ƙaunaka, babu abin da ya kamace ka illa ka fito, salaman salama Allah ya raka taki gora saboda idan ka ci gaba da zama da mace wadda ba ta kaunar ka to kamar kana kwana da miciji ne a daki ka mace da ba ta kaunar mutum za ta iya mishi komai na rashin kirki za ta iya cin zarafi za ta iya wahalar shi za ta iya sa shi asara kai za ta iya yin kisa tsarewa kenan kuma an samu gudanar aka samu mata waɗanda saboda auren dole ko auren yayya suka yi kisa da can mata ba sa yi ba da mace idan aka mata auren da ba ta so sai ta gudu ta tafi wani gari can ko ta je ta shiga bariki ta kama zaman kanta ko je ta kama wata sabda ta rashin kirki da aka ciki wannan ba kyau amma ya fi sauki a kan abin da salawa suna yi cewa wani gari kawai ta kashe mutum ta sa mai fiya fiya a hanci ko cikin dare ta dandama mashi wuka a makogoro ta yanka shi wannan ba ƙaramin bala'i ne saboda haka mu kiyaye musamman iyaye kar a bai wa mace mijin da ba ta so ƴaƴan nan kamar da muka ambata a jiya amana ce Allah ya ba ku kunya matsayin amana daga cikin amana da Allah ya ba ku shine a kasance ya kasance an mata aure da wanda kake so matukar wanda ka kawo ba an tarar da yana da matsala ne a addininsa ko rayuwarsa ko yaro ne mara kirki ko mara sana'a ko wani mara daraja wanda wato yaro ne wanda an yarda da addininsa an yarda da asalinsa an yarda da sana'arsa an yarda da halayyarsa an san daga ina ya fito wannan kada a kishi saboda bai da kuɗi a hannunsa ko saboda bai da irin kamannin da ake so ko irin darajar da ake so inda shi take so to a bashi a yi musu fatan alkhairi a yi musu addu'a Allah ya sa musu albarka ya fi zaman lafiya amma wanda ya zo wanda ya san ba a san shi a ɗauka a bashi saboda kowace irin ma manufa ce wannan gaskiya saboda Allah sanya yarinya a cikin hali ne na ƙunci wanda mafi ƙarancin abin da za ta samu kanta a ciki shi ne ta kasa mishi biyayya mala'iku su tsine mata albarka amma ba ta mutu ta biyayya mala'iku su ta tsine mata ba wa mala'iku da cewa wai ai ba ta san shi tun zai sunan shi mijinta to ka'ida ta mishi biyayya to ba ku so ba za ta iya kwantar da kai ta masa biyayya ba shikenan kullun cikin rigingimu kullun cikin rashin zaman lafiya tana samun zunubai a cikin wannan zama to Allah ya ce mishi falamma qada zaidu minha wa tara yayin da zaidu ya gama bukata sa da wannan mata zawwajnakaha sai muka aura maka ita to nan ne asalin wurin da ya kamata mu lura kamar yanzu a ce mutum ne oga ko mai gida a kasuwa ko a shago yana da yaron gidansa wanda yaron gidan nan mai gidan shi ya masa abu wato kana da yaro a shago ya girma sai ka ga haka ne shi sai ka je ka nemo ɗaya ƴar mutunci ka biya sadaki kai dihirin da wanda ake kai masa aure a cikin wato yabawa da halin kirkinsa bayan kai masa aure wata da kuma sai ka ji ka ce sabitu eh ce ran kai dai ki ce mata ka dinnan wance ka je ka siki ta lafiya a gida ce lafiya da ni nake son ta zama wance kun gane nauyin abu zai wuya wani mutum ya iya haka ba dan umarnin Allah bane wannan sana mutum ne ya ga irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kike kina tsammanin abu zai iya yiwa haka kuma ita ma matar kawai ta ji ta yarda iyayenta su yarda su abu ne mai nauyi ku kalli nauyin wannan abu Allah cikin hikimarsa sai ya saukar da abu a matsayin aya wanda za a dinga karantawa farko dan a san girman doka Allah cewa idan Allah ya bada doka ko ba ta yi mana ba dole aka zaba kuran don kuma Allah ya sauƙaƙa wa mutane hanyoyin bata domin na ga muku wannan karatun inda a ce a cikin hadisi kawai aka rubuto shi mutane da yawa ta san halaka sai sun ga hadisin zasu ai wannan bai dace da annabi ba yanzu ma suna fada cikin tafsirin riwaya akwai wanda ba ambata ba a cikin doran aya ya bari a cikin hadisi amma irin mutanen yan kalakatu irin yan mai suna su kare hadisi din nan da yan masu sa hankali a gaba kafin nasu to suna jin nauyin irin waɗannan maganganun amma idan mutum ya kare wannan ya kare alqurani lakin san matsayin sa to mu duba nauyin zancan mutum mai daraja irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanda shi ya nemo aurenta aka aura da wanda a matsayin yaron gidansa yake yace mishi Allah ya ce in gaya maka ka saki Zainab ya saki ta sai inda ta gaba sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce kuma kai ne walina ka je ka gaya mata cewa na aiko ka ka nema mana aurenta haka zai ne tashi je aka ce da yaje ya same ta yana kallon ta wasu ta mishi kwarjini saboda yanzu wannan matar manzon Allah ta sallallahu alaihi wasallam ta zama uwar da shi uwar mu'mini ce sai ji ya fuska duk ya karanta ya ce Zainabu na zo miki da sako ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in gaya miki kaza ki ce ba zan yanke hukunci ba sai na shawarci ubangiji da haka je ka gaya mishi zai ji sakona daga baya bace tsalla kawai ta kama rawa tana ihu tana cewa alhamdulillah ya kamata mu san wannan Imam An-Nasa'i ya ma wannan hadisin babu kan cewa babu da ke bayani akan mace ta yi istikhara in an ce ana son ta nan take aka ce fa dakhalat masjidaha sai ta je ta tsaya ta shiga inda take salata da wanda take bacci a gidanta ta yi sallah irin inda take adada duma da nawar sallah fa sallat rak'ataini kai sallah raka'a biyu fun mastakharat rabba sanan ta baiwa Allah zaki tayi addu'a tayi istikhara to ana so mu kula da wannan wajen making decision irin na aure musamman wani abu yana son ki yabo yana son diyarki kafin a ce mishi eh ko a to a fara da baiwa Allah zaki saboda aure kamar da Bahaushe yake cewa ya yi mata aure shi ke tunda wa mace alƙibla ga baki da rayuwarta nu sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tausaya wa mata da kuke auren su fa innahunna awanin bainakunna su suna matsayin kamar bayi ne a hannunku mutum ya auri mace daga nan shikenan sai yadda ya da ita sai garin da ya kai ta sai inda ya ajiye ta sai abincin da ya bata sannan ke ta zira mata ƴaƴa tana haifar mishi ƴaƴa kuma ƴaƴan nan sunan shi za su biya da masu nan ta ke ta mata da dara ba kai ƴaƴan wani abu iri iri gashi nan da maza suke yi wanda mata sai dai su yi hakuri da maza da a sanadiyar ne a sanadiyar aure baban ki da ya ba da ke auren in mijin ya ga dama sai a ce baban bai da lafiya ya ce ba za ki je ba a ce baban ya rasu ce ki zaura ni ne zan je baban kina nan Abuja baban ki ya rasu a Sokoto ko Karaye ko Huntuwa ce ce ki zauna ni ne zan je ina ki ci yana zuwa ya ce ai ni na ce ta zauna sai daga baya za ta kuma shikenan ba ya da ka ne in kin je gidan ma baban yana ganin ke ce wancan lafiya lafiya mai sunan mama me kika zo yi sai ana zo gaishe ku da kin gama ya ga cikin wadaki aure shi ke da wannan daraja kisa Allah ya ce wa akhadna minkum mithaqan ghaliba mata suna rike da babban alƙawari na aure kuma kowace mace wannan shine sharafinta shine darajarta a ce tana da aure nan sallallahu alaihi wasallam kissa Fatima da za a bu za a kai ta ɗakin miji da siyar da mutane ake ruwa cewa cewa a mata gida cewa da zai yi wata mace darajarta ya fi ƙarfin aure to da Fatima ƴar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai wannan daraja ce amma babu mata da ta fi ƙarfin aure ko babu mata da ta ki aure ko ta rasa aure ta dinga kafafa cewa ita isasshiya ce sai dai kawai ta dinga tazahuri ta dinga bayyanawa idan mutane amma a cikin cikinta a gefe tana jin na kasar cewa ba ta da miji ko mijinta ya kore ta ko aurenta ya ki samun nasara musamman a ce mace ta wuce shekarun da ya kamata ya wani mace ce budurwa ba ta samu miji ba ko wani dalili yana ta yin aure na aikin gwamnati ko sana'a ko na har ta fara wuce shekaru ta wuce 30 31 da 3 da 5 da 40 za ga uwar sun zama mata sai dai sai dai alhamdulillah ko cikin azumin nan ta shi mutane kenan da neman addu'a kullum ai ta wa'azi shari'a ce suna ta yi aure wata kila ma babu wasu surata mutuncin kiyamaci babu kamar aure nabi sallallahu alaihi wasallam ya aika zaidu ya je ya gaya mata ta yi istikhara sai ta sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan aure ya tabbata sai ta kasance ɗaya daga cikin uwayen mu'minai ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim Allah ya kafa wannan doka a aikace aka yi kowa ya gani saboda daga yanzu kada wani mu'mini ya ji wani kaikayi game da wata mata da wani na kusa da shi ya saki wanda da yake mishi kallon da ko dan uwa ko wani idan ya saki mata kaga kana son ta zaka yi auren ta idan ya mutu ya bar mata kaga kana son ta zaka yi auren ta shari'a ta yi wanda duk baya so a auren mata shi kai saki wanda duk baya so a auren mata shi kai saki mutu ya bata amma in dai ya saki ta bai mutu ya bata ya saki ba dan ba zai ka saki mace kuma kace ci gaba da zama kar wani aure ci gaba da zama aure a cikin nan kake shuki akwai wanda saki mace kuma ya dinga mata bi ta da kulli ba ta ta ya wuri kin yi zata aure zai lala ta aure yaje ce shi da rata miki zan bai da ke ba eh ai na nada shi shi ki bari in ga wani gida na kaza kaza kuma kawai baya so yake ya wuri ki ci gaba da yi mata message yana hure mata kunne in ga lokaci to shikenan baban sa Anas ya ce yana nan zuwa dan Allah ne dai ayi hakuri kiyaye ki ta zuga ta tace ta a bada mun ta tana cewa tsohon mijinta nan dawo kuma ba idan ya dawo wani kuma zai zagaya ba wurin wanda yake neman aurenta ya je mata sharri cewa tana da wani mummunan hali to wannan duka zalunci maza kuma suna yin shi Allah ka kare balantana wadda mijinta ya rasu a shari'ar musulunci daga cikin mutanen da aka ce a tausaya mawa akwai bazawa ita ce wato wadda mijinta ya rasu da wanda aurenta ya mutu saboda waɗannan suna cikin mutane da suke samun matsaloli a cikin al'umma suna buƙatar tausayi suna buƙatar taimako kuma kuma taimako ko tausayin da ya kai in za ka iya aurenta kai ka aure shi wannan ya fi kowane taimako ka ba ta kuɗi ko ka dinga wato taimakawa yayin da kuɗin makaranta ko ka dinga siya masa abinci duk wannan taimako ne amma bai kai taimakon ka aure ta ba idan kai mai iya aurenta idan ko kai mai iya aurenta ba ne kai kanin babanta ne ko muharramanta ko wani abu mai shafa ya ce ka tsaya iyana amma ko haka ma da za ka nemi wata miji da yake Allah ya ce la kana yakuna ala almu'mina harajun fi azwaji adiyaihim la qadu minhunna wa qara idan su wadancan din sun gama aure da su wa kana amrullahi maf'ula al'amarin Allah ya kasance abin aikatawa ne a gudun shi wannan kuma kisa ta nuna mana cewa shi bazawara ba abin gudu bace dan ta taba yin aure ko dan ka san mijin da ta aura ba abin gudu bane ko dan kuna da dangantaka wata tana nan da kirkin ta da dagantaka za a aure ta haka ne Aisha tana jin wannan labarin hankalin ta ta shi tun gaba akai ga dauran aure ta ce da muka ji labarin a daki na aka mishi wahayin aya yana farkawa ya karanta ayar ta ce sai na ji wani tashin hankali da damuwa da firgici irin wadda mace take ji ta ji an ce mijinta na son wata mijinta na nan kara wuri ta ce kuma saboda na san ta na san kyakkyawa ce mai na sama mai dangantaka kin san yana da sauki yana da sauki da mijinki ya yi aure sai ke ga cewa matar ba ta kai daraja da shi Allah shi ma wannan ce ba ta kai ki kyau ba ba ta kai ki na sama ba ba ta kai ki karatun boko ba ba ta kai ki na addini ba kuma yan tarihi da aka wata ba su kai irin naki ba sai ki ga da sauki ma shi ma shirme ne ma amma ki ga ganta cewa haɗaɗɗiya ce ma ta wuce ki komai ki ga cewa ta sha gara ce mu ai an gama da mu an ci amana an haɗa yayin masu kuɗi an tafi kwaɗayi za a ta jefa mishi maganganu iri daban-daban to tun da suka ganta haɗaɗɗiya to sai hankali ta shi kisa Aisha take mata kirari tana cewa wahiyar da ci kana tusawuni min bai da zata nabi sallallahu alaihi wasallam ita ce wata take iya tanka mini a cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha tana ji da kanta a cikin matan gidan a kyau a nasaba a samu shiga wajen miji tana da shi amma ita ma Zainabu ba baya ba ita ma tana da kuta da nasaba kuma ita ma mijin yana yi da ita tace amma duk da haka ji Aisha lokacin da aka mun kage aka mun kazafi imaninta da hankalinta bai bar da ta sa baki a cikin wannan wanda al'adun ciko za a yi tsammanin a ganta cikin wannan rudani kasancewar ta kishiya kuma abokiya hamayya amma bata shiga ba to saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya ce wa kana abdullahi mafula sai Allah ya ce ne
ma ta nabiyyi min harajin fima farada Allahu lahu سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا
الله يتقى بدأت شواء ما كان على النبي من حالة فيما فرض الله له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكاتي يأينا جمعنا جابوا كنشي باب جابوا كنشي كان رمز الله صلى الله عليه وسلم أكبر أبن الله لي farnan ta mushi Allah ne ya bashi wannan dama sunnatul lahi fil ladina kana min qabl wannan shi al'ada da Allah ya gudanar da al'umma da suka gabata da shi cewa shi ke daukar dokoki wa dokar da Allah ya sanya ita ake bi babu ba za a zarge ka dan ka bi dokar Allah ba Allah ne ce ka je ka aure ta kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam da dokar Allah kake aiki da ita da ka ba abin da kike bane Allah ne ya ce ayi aure idan kai aure to ka Allah kan ba abin da ji bane Allah ne ya ce wanda yake da damar yin aure ya kare yin aure ya kare yin aure idan kai ba ka da ba abin da ji bane kai idan Allah ne ya ce to haka sunnatul lahi fil ladina khalaw min qabl sai Allah ya ce wa kana amrul lahi qadaran maqdura al'amarin Allah kaddara ce abin zattawa musamman game da sha'anin aure aure wata kaddara ce rubutacciya wanda Allah ya riga ya tsara tsakanin maza da mata idan Allah ya rubuta cewa wacce za ta auruwa ne lokaci kaza ga watan kaza a gari kaza za a biya sadaki kaza yana cikin kaddararsu kuma a sanadiyar wannan auren za ta zauna shekara kaza a sanadiyar wannan auren za ta haifi wance da wance da wane da wane da wane wannan kaddarar wani sai sosai ta idan wani ma yayi kokarin ya shiga tsakanin wannan kaddara da tabbatuwa kuma Allah ya ga rama shi ya kautar da shi wato wani wanda zai sha alwashi ki ce ai wallahi sai dai bayan raina kai ba kai saka wa wancan ba idan Allah ya so sai nuna mata ne bayan ran laki nan take saboda dina ja da hukuncin Allah a dina ja da tsarin Allah a dai addu'a da fatan alkhairi da neman wato albarka a wurin Allah madaukakin sarki da haka aka kare kisdin Zainabu binti Jahsh ta zama daya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin iyayen mu'minai ta samu ƙarin daraja da ƙarin falala daraja ta fuskar cewa yanzu ita ma uwar mu'minai ce matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam da Allah daga da kuma take takawa da shi shine ita a cikin alqur'ani Allah ya ce na aurar da ke ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce falamma qad zaidun minha wa tarat zawwajnaka mun auran maka da ita saboda tana yi wa matan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alfahari da wannan idan aka zo ana wani zanci ko ana wani tadi Aisha take ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina da tambaya ce me tambaye ki ce mutum ne ya zo da dabbobinsa zai yi kiwo nan ga wata gona wadda duk an shiga da wasu dabbobi an ci an bari ya zama saura nan kuma ga wata gona wadda ke babu wanda ya shiga lafiya ya ce sabuwa ce in kai ne za ka shiga da dabbobinka sai ce inda ba za ta samu ta ce to shi kenan da take ne ita ce budurwa wanda wani ɗana ne bai taɓa santa ba sai wanda Allah sallallahu alaihi wasallam sauran kuma duka zawarawa ne sai ka su ne kamar gona da aka ci aka bari da kuma ita ce gona lafiya ta kan yi wannan tambayar kawai sai ta yi murmushi kawai abinci wato ta jefa ƙwallon kenan sai kuma jalim sai ka mai mata ciki ni kuma Allah daga saman bakwai ne ya aurar da ita ku kuma kowa ba banta ne ya aurar da ita don sai wannan magana kowa sai ya saurara mata to tana yin alfahari a cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan daraja da ta samu ita kadai ce Allah ya ambaci aurenta haka a cikin alqur'ani cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wannan miji nata da ainihin wato ya sake ta shi ma Allah ya mishi alfarma kun ga aka faɗi sunan shi karara falan ma kada zaid minha watara falan ma kada zaid minha watara aka ambace shi karara wanda babu wani sahabi da Allah ya ambata karara ku sai na Abubakar da aka bushe sai aka ce idh yaqulu li sahibi ba ce idh yaqulu li abi bakr ba sai aka ce idh yaqulu li sahibi da ba sifa to din da aka ambata kamar da muka ji waccan ma ta jiya aka kira ta da suna al-mujadila aka rubo sauda aka kira ta da suna imra in imra'atu khafat min ba'liha nushuban aw i'rada fa ambace ta suranta ba ambace su da sunayensa sai dai aka ambace siffa shi ko zaidu Allah ya ambace shi da sunan shi karara yake falan ma kada zaidu minha wa tara yayin da zaidu ya gaba bukatar sa daga wannan mata Allah ya ce mishi zawwajna ha sai muka aura ba shi ma sai samu daraja idan an karanta sunan shi dinna to an karanta alqurani za a samu an karanta alqurani babu shakka wannan kissa ce mai darasa da yawa mun ji wasu daga cikin darasan a baya daga cikin ƙarin darasan shine wato ƙarfin ikon Allah madaukakin sarki da kaddararsa akan abubuwa da buwayensa da kuma mu koyi darasin cewa mu bi dokar Allah a biye da take bai ta dace da son zuciyar mu ba sannan mu sani da cewa Allah madaukakin sarki ya bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam darajoji mabambanta duk abin da annabi yake so Allah ya yi masa sannan shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kokari iyaka kokari 100 bisa 100 ko 1000 bisa 1000 wajen isar da sakon Allah madaukakin sarki babu wani abu da ya tauye wai dan ba haka yake so a yi ba ko ba haka yake ganin ya dace a yi ba shi ma kawai yana yi ne thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha mun sanya ka akan wani tsari na shari'a Allah ya ce mishi to ka bi wannan tsari tsarin da Allah ya ce mishi ya bi shi ya dinga bi baya canza komai sai da Allah ya ce mishi Allah ya kara mishi salati da tsira da aminci a ko'ina a koda yaushe wannan shi a takaice shine kissar wannan mai baiwa Allah cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce Zainab binti Jahsh al-Asadiyya ummul mu'minina radiyallahu anha wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.